Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da shugaban kungiyar Ranjet, wato Usman Dambaji, inda ya bayyana yadda ƴan jarida daga kafafe daban-daban suka gudanar da taro a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a makonnin da suka gabata, domin tattaunawa akan ƴancin samun bayanai daga hukumomi da ƴancin baiwa jama'a sahihan labarai. Ga tattaunawar su da Sulaiman Munbarma.
Wannan zama da aka taro na ƴan jarida da wasu masu ruwa da saki da cikin harkar bada labari da sauransu ya shahim tattauna ne sama yaya ne matsalolin ƴan jarida ke samu a wurin bada labari, ya ya kamata a yi respectin ƴancin ɗan adam a wajen bada labari, ya kuma ya kamata a ce duka mun samu duka wani doki man wani kundi da ya zama na gwamnati ne wanda yake iya samun labari, kasa akwai matsala da yawa. Sai gani masu su bada labari na gwamnati sun rike labari a hannun su kamar kayan gado, busu su bada labari. To wannan mai raba shiga tsakanin kasa ga ya zuwa gai shike da yaunin bada labari, shike yaunin ma dan adam kowa na Niger ya bashi incin samu labari. Kenan idan ba a samu labari ba matsala ce. Kenan yau ɗan Niger iyar incin ya kai ƙara idan bai samu labarin da ya kamata ya samu. Kenan shine muke so mutane su gane, ƴan jarida su waye ma jama'a kai su gane meye matsayinsu a cikin Niger, meye a doka ta ba su don samu labari, ko na kirki ne kuma na kirki bane, a ce an samu an gaya musu an wani bala'i na zuwa cikin ƙasa ko rumi ne da sauransu. Haka inda muke ciki yanzu rudani ya yi yawa, za mu fara zaɓe in Allah kai mu cikin sati masu farawa. To wannan zaɓen ya kamata a ce an san wani labari ya kamata a ba talakawa. Inci ne a gare su samu labarin abin da ake yi gwamnati a cikin harkar gwamnati, kuma shi kuma gwamnati ya kamata dole ne ya huddo dokiman takardu wanda ya kamata su ba mutane labari, a san me ake ba da labari, kowa san abin da ake yi babu a cikin kasa. Rishin bada labari, rike labari, ko kuma bata harkoki shike sawa mutane suna ta rudani a rasa me ake yi cikin kasa, kowa na ta bankaura babu abin da ake. To shine muke so a gane, ya kamata mu gane labari aka ba dan adam dole ka ne saboda incin shi ne. Labari kuma mai kyau ba na shafa ba. Kai kuma na gwamnati dole ne ka bude takardu wanda doka ta baka ka gaya mutane su san an ba su labari mai cikakke na kirki, dan a samu kasa kowa ya samu a ta gane a ta babu wani haraka wani matsala a ciki.
Idan dan kasa ya nemi labari ba a bashi ba, ko kuma aka rufe masa kofa, wajen waye ne kamata ya shigar da kara?
Tara buta ka su kowane dan kasa iyar inci a bashi labari, mai labari wani iri doka ta gai. An kana son labari wanda bai shahiba rudanin kasa, wanda bai shahiba harkar shari'a, wanda bai shahiba harkar tsaro da wasu haraka na gwamnati wanda ba iya bincika an ka tambaye wannan baka samu. Amma labari da ya zama tun labari wanda za a baka ko wani abu zai wani ambaliya ruwa zai zo ya ja mutane ya kashe mutane, ko gashi harkar inundation, ko haraka a ce teku ta ciko an gaya mutane ya zo cinye ma gida, wannan incin ka ne ka yi kara gurin mai saka shiga tsakanin kasa, kar kasa da kasa. Ko kuma a ce ga sai wani bala'i ne zai shigo gwamnati ya rike wannan labarin, ka san abin da muke ciki yau. An ga kamar masu harkar ruwa ABN, ruwa kamar masu harkar minista na harkar bala'i na kasa. To ana yin nazari masu instituti suna nazari masu ikinki ba hisi mika musu labarin sai to kusa jama'a za a yi bala'i kaza. To wannan labarin wani bigon tana rike shi bai hudu shi ga matalakawa. To idan ba samu labarin ba ya za a yi su doki mataki dan su aiki da wannan abu. To an ba samu labarin ba ruwa zo cinye ka, ko ruwa zo cinye ka, ko ruwa zo same ka, wannan kaga an ci hakkin ka saman ba labari.
Mu raurayo bayanai mai makuta na di dan karatun jarida.
jarida suna waye mamta ne kai sai ga sun nemi labari an hana su kai ta zuwa kana zuwa an hana ta to ya kamata mutane su gane doka tana buga kowa duk wanda yake rikide mukamin gwamnati wanda ya kamata ya ba dan jarida labari ko wani ba dan jarida ba ko dan menene mai ciki ya hana mishi wallahi doka tana shafgar shi kuma ya kamata mutane su sani mu kuma masu bada labari idan muka bada labari na shagu ba bincike doka tana buga mu kinan doka ta kowa ce kuma ya kamata labari a ce kowa ya same shi cikakke dan an baka labari ka zama mu ta zama kamar dibmar kamar shaki kinan dole ne a baka labari dan ka san abin da duniya take ciki abin da kasa take ciki kudin kasa kun je an kwaso a dauko bashi inci ne na kasa a ce an bincika musu mu amso bashi da gurin partner kaza ni muka yi da shi ga sauran ya za a da shi to wani haka abin da ba a yi kenan an kai mayor ne an kai minister ne an kai shugaban kasa ne duk matsayin da Allah baka na gwamnati ko director ne kai doka ta aza maka yaunin saman aikin ka ka zo kai raskwana a lokaci zuwa lokaci ka ce jama'a ga yanda muke ciki to amma a yanda muke ciki sai ka ji an kwaso dubban kudi miliyarori bashi ba mu san ba ina ake sa su ko an ka san da ke sa su ba a gaya maka ba ya zama kin ba baka labari ba kin ya kamata a ce an ba mu labarin bidje na kasa an ba mu labarin security yanda su suka gane mix ba mu askin security an ba mu labarin shari'a an ba mu labari cikin harkar kiwon lahiya harkar tattalin ilimi wannan zai hana mu mu samu rudani ko mu jimu labari na shagu haga abin da ya kamata
bayan wannan taro me ne kuke shira daga yan jarida
bayan wannan taro muna fata duk wanda zuwan taron yan jarida su zaman to shikado ne na watsa labari a gida ko a daji wurin talakawa kowa a gaya mishi to ga incinka kakkai kabba an kai kabba duka na bugonka ko kuma gwamnati ga yanda ya kamata ku bama talakawa da ku ba sakin su to sai zaman to muna cikin abubuwa ga sunan barkatai sai a dora mayor bai taba zawwa ba gaban talakawa ya ce musu ga abin da muka yi sai a dora deputy daga baibai shikenan sai wata shekara har shekara bai san kare shugaban kasa ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci shi ma abin da shi shi hutu ya ce jama'a ga ayin da yake ciki masu amso bashi wanda ke turawa turai sai ga gwamnati aikata wagga da kudin mu da muke biyan karo a dauki mutane an biya musu shirgi an ba su kudin kashewa dan su do mana inci a wani wuri amma sun komo ko takarda ba su report sai ga abin da aka yi wannan bai kyautu ba wannan an ci hakkin talakawa duk inda ka je kake da matsayin aka dauke ka da kudin gwamnati kudin kasa an ga komo zaka shiga television ka tara mutane jama'a ga inda Allah tura mu gwamnati tura mu mun shi mun komo lahiya ga abin da muka samu ga inda ake ciki kuma zan mu ba ku labari zuwa lokaci zuwa lokaci kage sarar COVID-19 ana cikin bala'i labari ana bada shi amma ba yanda ake so bane labari ya zama to kamar mutane da kwarori skinin suna shan karasa babbaka an amso bashi ba a sani ba ba mu taimako ba mu sani ba abubuwa ga sunan barkatai an kashe neman labarin ma ba iya ba ku wanda ya kamata kamata laka to har yanzu shi yasa kana ganin rudani wani an kace mishi akwai COVID-19 bai yarda ba a loki akwai ta ya kamata mutane su hatara su kare kansu dan cutar akwai ta to amma muna kira babban murya wanda suke da labarin wannan da Allah da Annabi su hutu ba dan ku amshi kayan mutane ba ku hutu ku gaya ma mutane ga abin da muka amsa gurin wane ba mu taimako kaza kuma ga yanda ake ciki to idan babu wannan labarin wallahi babu yarda babu gwamnati governance ba kwanci hankali duk wani rishin ba labari musamman ma wajen harkar abin masarufi cikin yawan bala'i cikin kasa idan za a hoto kowa a san abin da ake yi kai ma ne zaka zo ka taimaka ma kasa me yasa mutane ba su biyan karo shi kake an ka biya karanka wani zai je sai gida da shi ko sai mota ko army a loke karanka an kwanta maka wani karan da zaka biya shi za a biya ma yan gari kaza likita shi za a ba ma dan wani lakwal shi za a biya kaza za a biya shaman tsaro sai kaga dole kai ma kanka zaka dauki wannan kudin ka bada mai idan babu wannan sakamako labarin ake badawa kowa sai ki bada kudi kuma kasa batta wata tahiya an babu wannan karo babu wani biyan lanfu da sauransu
Shirin dandali yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yamai wato Sulaiman Muna Barma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Shake it, you got it, yes, I have come up. Kesuruna, I came in.
Aida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya.
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an ba su, logistic ne ana ba su.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku ci gaban muhawara da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin Borno da Yobe, inda Boko Haram ta fi kamari. A cikin shirin yau za mu ji wabotutuwa da dama da za a taba, waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu yi cewa shin wannan yakin yaki ce wurwa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin, wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i. Sannan shin shugaban Muhammadu Buhari zai iya ƙarasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023? Bayan haka yashe shi gwamnan nan na Borno ne yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tanka da wasu al'amura? Ba ta da ɓata lokaci ba, bari in sada ku da Haruna Dauda Biyu domin ya ci gaba da kawo muku muhawarar da ya shirya mana a can Maiduguri.
Fadar Babakar Abuja, to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaki na ta'addanci, shi yasa ba su ya kawo ƙarshe, kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigingimu. Ya kake kallon wannan lamari a matsayinka na kwamishina a jihar Borno?
Bana magana akan bazan yi magana akan abin da bazan iya tabbatar ba, because abin da yake faruwa kasa dukan mu ƴan adam ne, dole ne a cikin ƴan adam za a samu bata gurbi, kuma za a samu wanda suna yin abin sakani da Allah. Amma wannan batun abu ne wanda bazan iya tantance ba, so bani da hurmi ne magana akai.
Abdan Bawar, zan dawo gare ka har yanzu. Akwai wannan batu da na yaki da Boko Haram har yanzu, kana gani Buhari zai iya kawo ƙarshen wannan matsala na yaki da ayan Boko Haram da ake yi kafin ƙarshen wa'adinsa na 2023?
Gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba, muna fata amma ba mu sa tsammani ba. Dalili abin da ya sa yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma, Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga North Central, ya shiga arewa ta tsakiya. To kaga gaskiya in mun duba, gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya. Shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya akan wannan.
Okay, zan dawo gare ka Honorable Commissioner Babakar Abuja. To kaga kamar me gwamnatin jihar Borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro, ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci?
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an ba su, logistic ne ana ba su. Baya ga haka kuma duk wani lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar Borno za ta yayi ko za ta ya ba su, da gwamnatin jihar Borno take a babu, ba ma wai taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba. Kaga wannan vigilante da hunters da civilian JTFs da su mai maharba da su mai nasu wannan dukkansu, kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke dadin ba ne. Kai da maharba ba su ciki ma, da vigilante ba su ciki ma, civilian JTF ne kawai suke ci. To civilian JTF da karan kansu su ma abinda ake ba su a ƙarshen wata, gwamnatin jihar Borno ta kara musu. Ba wai ta kara musu kawai hakan nan ba, kuma ta aka kara su adadin su, don abinda dai ya kamata a yi don a samu lafiya. Gwamnatin Profesa Babagana Umar Azulum wallahi ya yi, kuma wannan ba wai yana magana masana dan commissioner ba, ko da wanda baya cikin jihar Borno nan ya sanda wannan abun. So saboda haka abu ne dai wanda kowa dai yana bada iya nashi gurgurdun taimako. Amma kana ciki kullum irin particular motocin da za su yi amfani da shi masu budadden bayadin nan baya ma karewa yadda ake kawo su. Duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kuwa ministry ko kuwa wasu departments ba ne, duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su yi shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara akan wayannan mutane. To saboda haka dai gwamnatin jihar Borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar Borno wallahi ta yi.
Malamin dan Borno, akwai batun da ake cewa kaman su ko kuma ku al'umman jihar Borno ku ne ba ku so wannan abu ya kawo karshe, ganin cewa kamar da masu yin magana ke cewa da dangari akan ci gari, mene ne kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ba ku so wannan abu ya kawo karshe haka?
Gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare, gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno
wani abun da ake amfana da sauran su. Ku kan bada gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu, ku kan tsayan ku suka samu aiki da sauran su, a wadannan a samu albashi mai kauri da sauran su.
Duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne, inda akwai na gwamnati ma ba za a yi wannan ba. To amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya, kowa zai yadda a cikin mutanen jihar Borno. Gaskiya ba wanda yake goyen bayan wannan abun ya kare, sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno. Amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake, domin wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni, in bata shafe ni ba ta shafe dan uwanka, ta shafe dan uwana, ta shafe waye. To gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wanda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba, dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu. So saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane, zarge-zarge ne na mara tushe.
Honorable Commissioner Babakur Abdulatu, ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnan jihar Borno yakan sa kansa cikin hatsari, ganin yadda yake ja-inja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu, kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wuri amma nuna cewa sai ya je.
Wannan duk ya nuna cewa shi ya fada abu ne wanda ya fada, kuma ba wai jita-jita ba ne. Shi ya rantse cewa zai yi wa jihar Borno aiki cikin azumi, baya ga haka kuma ya ce zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abin. Ba wai yana yi wannan abin ne wai da gangan ko da wani abu haka na ko ganganci ba ne. Akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shugaba, dole ne abin da ake kiran shi sacrifice, ka yi shi sadaukarwa da za ka yi shi, kuma insha Allah Allah zai kare shi. Don abin da yake faruwa din idan ba a dauki kokoran mataki ba, wannan abin zai zauna da mu. Allah kada ya san ranan da wannan abin zai wuce, amma a dalilin da Allah ya bashi kwazo, kwarjini da kuma rashin tsoro, you know, saboda haka dole ne. To inda yake zuwa din daga ai akwai mutane Borno a wurin. To ai shi gwamnan jihar Borno ne, ba a ce shi gwamnan cikin birnin Maiduguri ne kawai ba. To ya za a yi ya zauna a cikin Maiduguri wai akwai mutanensa wanda suke wajen gari wanda suna cikin matukan bukata. To dole ne ya je ya ba su wannan abin da suke suka bukata, because shi yana yi wannan abin fi sabilillahi ne, haƙƙin Allah ne yake gudu.
To kana gani ya dace yadda yakan ɗorawa su jami'an tsaro laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba?
Zan tambaye ka abu daya, in kai ne kake ciki takalminsa ya za ka yi? Ni ma ina tambayan ka yanayin da duk inda ya tsaya yana wannan abun, za ka gani akwai abu wanda ya faru.
To ba ku kallon hatsari da yake sa kansa ciki, ganin cewa inda ma yakan shiga din wuri ne da har ma an taba attempting kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu, garin baga da sauransu, inda ana tsanin cewa har yanzu akwai waɗannan mahara.
Nawa ne cikin dubu?
Malamin ɗan Borno, ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga, musamman ma yanda yake ta sa in sada waɗannan jami'an soja, ya kuke kallon abin ne?
Gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi, domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa. Amma inda maganan take ba waɗannan ƙananan sojojin bane wanda suka bar gidajensu, suka bar iyalansu, suke daji, ba su ya kamata yi wa ihu ba. Mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana shi ne ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake. Ai, waɗannan sojojin ba su ya kamata yi wa ihu ba, ya kamata ya samu information ɗin ta wajen waɗannan sojojin. Shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan waɗannan mutanen? A'a, me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan? kaga idan ya samu wannan information din sai ya je tinkari shi shugaban kasa me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza 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 suka gaya mu kaga wannan zamu abin nan amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba kuma ihun sa a gurin ba gyara bane na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari domin a tarihin sojoji kasan suna kashe iyayen gidansu so kar ya ga shi civilian master su ne za su iya yin komai a kansa so saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai bane gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa duk da mun san ai yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba shugaban kasan me yake yi da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da Idris Deby ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda 90 da aka shewa chat ashe sojan Najeriya ba shi da mutuncin da Buhari zai iya zuwa akan ransa
to dan kada ne barin dawo gare ga honorable commissioner shi kabar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya taba cewa shi bai dan maya ko a sake bashi dama ya tsaya zamanto gwamna karo na biyu ba saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba ya kuke kallon wannan furuci nashi ne
ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa bane wannan kalaminsa ya nuna cewa shi ya zo ne ya gyara jihar Borno idan muddin jihar Borno ba za gyaru ba saboda halayen shi yadda ya dauka yana tafiya din ita to shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so
to a gaishe ku malamai muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu akwai ƙarin filin da zamu shiga bata ka muku a mako na gaba inda shirinmu mai zuwa zamu gwada cigaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun cigaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar Borno din sannan ya halin tsaro yake yanzu a Maiduguri misali da tafiye-tafi shekaru 11 bayan da aka fara tunkarar yakin nan na Boko Haram ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su ɗan Boko Haram din makaman su sun fara sojoji ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su sai ya daka ci shirye mai zuwa yanzu dai a madadin shi Haruna Dauda biyu da bakin nasa da kuma gare Salihu Abdu da ta hada mana shirin ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC mun barku lafiya
kuma rahoton mu na musamman a wannan makon
a ƴan kwanakin nan dai hukumar jami'an tsaro ta farin kaya DSS ta gayyaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obadiye Mai Lafiya da kuma tsohon kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya Gali Umar na Abba sannan kuma sai gashi a farkon wannan mako ma ta gayyaci wani dan kasuwa Alhaji Mahadi Shehu dukkansu dai akan kalaman da ake ganin sun furta game da gazawar gwamnati a harkar tsaro wannan yawan gayyata da hukumomin tsaron ke yi kuma shi yasa shugaban kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adaman da ake kira Amnesty Support Group a turanci kuma mamba a kungiyar Amnesty International Alhaji Musa GK ce wannan ka iya gurgunta demokradiyar wannan kasa
na farko da ya saba ma kundin tsarin mulki saboda wani abu ne wanda ya shafi ƴancin su na in sun ga an yi ba daidai ba ko kuma su ankarar da mutane kan wani abu wanda ake gani gwamnati na yi wanda bai dace ba to kaga wannan yana nuna al'umma nan gaba ba za su iya fitowa yin magana na abin da suke gani gwamnati ta yi ba daidai ba kenan.
Alhaji Musa ji ko suna ganin kamar ana fargabar kada kalamansu su tada a hankalin wasu ne kuma ƙasar ta ƙara ya mutsewa.
To menene wanda bai faru ba a ƙasar kuma menene wanda ba a yi ba? Wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu ƙarfin mulki da kuma hana su faɗan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su.
Masana harkokin tsaro ma dai na ganin akwai buƙatar jami'an tsaron Najeriya su guji ɗaukar matakin da ka iya kawo koma baya manjoyi hayashin kwamar taya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi
bai yiwuwa mutumin da yayi zargin wasu sun yi wani abu wanda yake na banna ya zama kuma shine abin tuhuma maimakon wanda aka yi zargi a kansa su neme shi su tantance bayanan da aka yi su yi bincike su sa ido kaga irin dalilin da yasa kenan talaka baya son ya ba jami'an tsaro bayanai na sirri ko kuma wanda za su taimaka musu kamar irin maganar da shi mai lafiya yayi na cewa akwai wani gwamna wanda ya sani shine commander ɗan Boko Haram ta ina ne wannan zai jawo wata rigima na biyu kuma kamar wanda shi ma Gali na Abba yayi bayanin shi haka nan maganar da Mahadi akan gwamnatin jihar Katsina shi ma ya bayani ta ina ne wannan bayanai za su samar da wani hargitsi ai abu ne wanda yake na mulkin demokradiya kuma ana bayyana wani abu ne wanda yake faruwa na sirri wanda ya kamata a dau mataki akai.
A tsari irin na demokradiya dai ko na dan kasa na da yancin tofa albarkacin baki game da yadda gwamnati ke gudana a fadin kasa baki daya. Sai dai kuma gayyatar da jami'an tsaro ke yi wa ƴan ƙasan zai iya taki wannan haƙƙi da suke da shi, inji lauya mai zaman kanshi a jihar Kaduna barista Elzubair Abubakar.
Ana tafiya ne karkashin constitution na Najeriya wanda ya bada dama ga kowane ɗan ƙasa ya faɗi albarkacin bakinsa. To amma in za ka yi magana ba kowace magana ce za a ce kana da daman ka yi ta ba. To wani lokaci waɗanda suke magana sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane. Amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shi ne damuwarsu. To a gaskiya yin haka din ya saba ma tsarin doka. Iyaka in mutum yayi abu ne wanda ba daidai ba a gurfanar da shi a gaban kotu. Amma yadda ake sa mutane a kama su a kai su DSS har ma a sa su su yi wani rubutu wanda zai hana su yin magana, wannan ba daidai bane. Watakila ana son a tsorata mutane ne kuma a hana su yin magana da ta dace. A gani na wannan ya saba ma tsarin dokan kasan.
To ko me jami'an tsaron ke gayawa waɗanda suke gayyata game da kalaman da suka furta? Dan kasuwa Ma'adi Shehu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka gayyata a cikin wannan mako da muke ciki.
Bayan dai na shiga minti 15 na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako. Minti 44 na gaba kamar fenti ne yema Najeriya ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa. Kuma ita babu wata matsala wata ta gagari gyara. Kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da ake ciki na Najeriya na ƙasa. Da matsaloli daban-daban na siyasa, na zamantakewa, na addini, na tattalin arziki kasa, ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina kasa da gyara ta.
Tun farkon fara wannan gayyace-gayyace da jami'an tsaro na farin kaya DSS suke yi wa wasu 'yan kasa musamman dai akan kalaman da suka furta dai, hukumar bata fito ta fayyace dalili da kuma takin da take dauka game da irin waɗannan furci da ake ganin manyan kasan nayi ba. Illa dai fa da shugaban kasar da ta kare wannan gayyatar da tace akwai kalaman da za su iya ƙara jika maganar matsalar tsaro a wannan kasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.